Jama'a, sashin Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da Saroniya da Fara'a da Nomad da Dalul da kuma niyyar muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kamo mu a Alpha Radio kuma si za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Wassalamu alaikum. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Sarfilu Hashin Gumal da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Talata 31 ga watan Oktoba. Bayan labaran duniya za a ji ƙarin bayani kan maye gurbin sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya da shugaba Buhari yayi. Za a ji cewa dokar kiwo wadda za ta fara aiki gobe a jihar Benue ta janyo takaddama. Idan mun kada Abuja, za kuma a ji cewa kungiyar tarayyar Turai ta baiwa Najeriya motoci da kayan asibiti na kuɗi kimanin dala biliyan kuku naira biliyan 25. Kamar kowace ranar Talata, Baba Yakubu Makeri na tafi da sabon shirin nan nasa na matafiya a dawo lafiya. Sannan za mu kada jamhuriyar Niger, inda Sule Barma ke tafi da sharhin jaridun kasar. Akwai mu kuma tafi da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu, amma duk waɗannan sai an sha labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A jiya Litinin, hukumar zaben kasar Kenya ta sanar da cewa shugaba Uhuru Kenyatta ne ya lashe zaben shugaban kasar da aka yi, wanda 'yan adawa suka kauracewa da kusan ƙuri'u kashi 98 cikin 100. Sai dai kuma mutanen da suka fito zaben na ranar Alhamis ba su kai kashi 39 cikin 100 ba na mutanen da suka yi rajistar zaben, su miliyan 19,600, a cewar shugaban hukumar zaben Wafula Chebukati. Madugun 'yan adawa Raila Odinga ya ƙi shiga zaben, ya kuma yi kira ga magoya bayansa da su kauracewa zaben. Haka kuma wasu masu zanga-zanga sun hana buɗe rumfunan zaɓe a wasu sassan da shi Madugun 'yan adawar ke da ƙarfi sosai. Zaben da aka gudanar ranar Alhamis dai zaɓe ne na biyu bayan da aka soke na farko da aka yi a watan Agustan da ya gabata, wanda aka ayyana shugaba Uhuru Kenyatta a matsayin wanda ya lashe shi, amma kotun ƙolin ƙasar ta watsar da shi bayan da ta ce ta gano an tafka maguɗi a cikinsa.
Amurka ta yi alƙawarin kashe kuɗaɗe har zuwa dala miliyan 60 domin taimakawa a yaƙi ta'addanci a ƙasashen yankin Sahel a nahiyar Afirka. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson, wanda shi ne ya sanar da taimakon, ya ce Amurka za ta taimakawa rundunar sojan nan ta ƙasashen yankin Sahel su biyar da aka kafa a farkon shekarar nan, haɗakar sojojin Burkina Faso da Chadi da Mali da Murtaniya da kuma Nijar. A taron kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya akan ƙungiyar haɗin gwiwar ƙasashen yankin Sahel jiya Litini, jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta bayyana cewa tallafin da za a bayar zai ta'allaka ne akan dangantakar diplomasiyya, kuma dole ne sai 'yan majalisar dokokin Amurka sun amince kafin a bayar da shi. Sannan kuma ba za a bayar da shi ta hannun Majalisar Ɗinkin Duniya ba. Cikin makonni masu zuwa, kwamitin sulhun na Majalisar Ɗinkin Duniya zai tattauna zaɓi huɗu da ake da su da majalisar za ta yi amfani da su don tabbatar da an yi amfani da kuɗin don tabbatar da ganin rundunar sojan ta tafiyar da aikinta yadda aka tsara.
To, labarin duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya ce sojojin Amurka na musamman sun kama wani ɗan bindiga da ake zargi da hannu a munan harin da aka kai na shekara ta 2012 a kan ƙaramin ofishin jakadancin Amurka a Benghazi da ke ƙasar Libya. Trump ya ce shi ne bayar da izinin wani aiki da aka kai ga ya kai ga cafke mutumin mai suna Mustapha Al-Imam a birnin Misrata da ke arewacin Libya. Ya zuwa yanzu dai babu cikakken bayani kan wannan al'amarin, amma dai an san cewa shi Al-Imam yana hannun sojojin Amurka kuma ana kan hanyar kawo shi Amurka don ya fuskanci shari'a. Mayakan ƙungiyar ISIS ne suka kai harin ranar 11 ga watan Satumba shekara ta 2012 kan wani masaukin ma'aikatan jakadancin Amurka a wani gida a Benghazi, inda kuma aka halaka da shi kansa jakadan na Amurka Christopher Steven da wasu Amurka guda uku. Harin ya haifar da wani dogon bincike da sauraron bahasi ga 'yan majalisun Amurka kan cewa tsohuwar sakatare harkokin wajen Amurka Hillary Clinton da sauran manyan jami'an Amurka sun yi watsi da gargadin ƙarfafa tsaro a ofishin jakadancin Amurka saboda ƙoƙarin gujewa faruwar tashin hankali. Sai dai duk da zaman sauraron bahasin da aka yi ta yi da dogon binciken da 'yan Republican suka yi, ba a sami Clinton da ma'aikatarta da wani laifi ba.
A jiya Litinin, fadar shugaban Amurka ta White House ta nisanta shugaba Donald Trump daga tuhumar da mai bincike na musamman Robert Mueller yake yi wa tsafin 'yan kwamitin kamfe ɗin Trump ɗin su biyu akan alaƙarsu da ƙasar Rasha, wadda ake zargi da katsalandan a zaben shugaban ƙasar Amurka da aka gudanar shekarar da ta gabata. Mutanen biyu da ake tuhumar tsohon shugaban kamfe ɗin Trump Paul Manafort da abokin hulɗar kasuwancinsa Rick Gates an bayyana laifuka 12 da ake tuhumarsu da aikatawa a jiya Litinin, da suka hada da batar da sawun kudaden haram da gujewa biyan haraji da sauran wasu laifukan. Kuma sun yi da yaki karɓar laifukan wata wato takaddar bayani da suka gabatar a Washington DC. A taron manema labarai na fadar White House jiya Litinin, sakataren yaɗa labaran fadar Sarah Huckabee ta bayyana cewa binciken da ake har yanzu dai ba a nuna cewa ya shafi Trump ba. Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, kamar yadda aka sani dai, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya maye sakataren gwamnatinsa Lawal Babacir da boss Mustapha bayan zarge-zargen da aka yi ta yi ma Babacir na almundahana, zarge-zargen da ya musanta. To, kan wannan batun ne wakilin fadar shugaban Najeriya Umar Faruk Musa ya nemi ƙarin bayani daga babban kakakin fadar shugaban na Najeriya Malam Garba Shehu, wanda ya ce
shugaban kasa Muhammadu Buhari ya amince da rahoto da committee da ke karkashin mataimakinsa Professor Oshiwando ya bada, cewa ya amince da wannan rahoto kuma ya bada umarnin a sallami a sakataren gwamnati daga aiki sallami ambasada ayyukan shugaban hukumar leƙen asiri ta ƙasa daga aiki, ya kuma nada Mr. Boss Mustapha ya zama shi ne shugaban sakataren gwamnati tarayya.
Amma akwai maganar za a gurfanar da su a gaban kuliya, ko kuwa shikenan binciken bai kai ga cewa sun yi laifi a gurfanar da su gaban kotu ba?
A ɗaki da zai biyo baya sai a saurara a gani. Amma kai ka san kuma yanzu shi shugaban ƙasa in za a kama wani ko za a kai shi kotu a bakin shugaban ƙasa za a ci, ƙasa ai tana da tsari nata. Ko a ce a saurara tukuna dai a ga zai biyo baya.
Wai amma tun da kuka ba da sanarwa daga ofishinsa ne, aiki da ana tsammanin a ce to kuma shugaban kasa ya ba da umarnin a gurfanar da su a gaban kuliya?
A'a, amma in ka lura kuma shi shugaban kasa ai ba shi ne ke ba da umarni ga duk wanda zai aiki sa a kasa ba. Tsarin mulki ya bayyana kowa ga yadda zai gudanar da aiki.
Malam Garba, mutane da yawa sun yi mamaki cewa sai yanzu aka yanke wannan shawara, ganin cewa an yi kusan watanni 3-6. Wannan kamar bai nuna cewa kina matsin lamba ne kawai ya tsaya haka ba, amma bai ni ya ɗauki matakin nan ba?
Abinda kuma zan ce shi ne shi abinda shugaban kasa ya canje sun kasu sukan nata ai ba hangen gaske ba, ai ba shi ke cewa wai babba ya hango ya hango ya hau tuni bai ganowa. Abinda yake gaban shugaban kasa, abinda ake kawo masa ya ke gani, abinda ake gaya mar ya ke ci, ai ya fi karfin duk abinda wa'annan kuma masu sukan su suke gani shi ke ci.
To, a gaida Umar Musa da wannan hirar, kafin mu ci gaba ga wannan. Thank you. To a gaida marigayi Muhammad Wardi, to bari mu kuma je babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda kungiyar tarayyar Turai ta baiwa Najeriya motoci 29 da kayan asibiti na kudin su ya kai naira biliyan 25. Nasiru Adamu Elikaya, gare ka.
We hand over 46 different health stations, 29 vehicles as part of our very large...
Zuwa yanzu mun kafa cibiyoyin shan magani 46, haka nan mun mika gudunmawar motocin aikin lafiya 29, kuma tallafinmu ya kara da jihohin Najeriya 24. In ji babban jami'in kungiyar tarayyar Turai EU a Najeriya, Kettle Council, a taron mika motoci ga hukumomin Najeriya a wani ƙauye Gwi da ke ƙaramar hukumar Abuja.
And that translates into an overwhelming figure of around 25 billion Nairas. So it's a very big...
Council ya ce wannan gudumawar ta kai adadin kuɗi euro miliyan 63, wato fiye da naira biliyan 25. Tallafin na da zummar ƙarisa yaƙi da cutar shan inna da sauran cutuka masu nakasa yara da mata masu juna biyu. Dr. Jibril Labbo na daga jami'a aiwatar da wannan aiki. Na tambaye shi, shin yaushe za a daina jin labarin shan inna a Najeriya?
Idan ka duba har Najeriya ana batun wannan abu ya kau na cutar inna sai ya bulla a Borno. Dalilin kuma da yasa wannan sananne ne ga kowa saboda matsala tsaro da aka samu, kuma ana samu ƙauyukan yara sukan zo daga Kamarun da sauran ƙasashe na kusa gare su, ga inda ta muna da yanzu Najeriya da an certified din ta cewa ba ta da wannan folio din. In Allah ya so za mu kauda wannan baradiwa ba insha Allah.
Karamin ministan lafiya na Najeriya Dr. Ehinere ya jagoranci taron mika gudumawar, inda daraktan rigakafi ta hukumar lafiya matakin farko ta Abuja Dr. Rukayyawa Mako ta ce tuni sun tura jami'an lafiya.
Duk lokacin da shuafi da MS suka rufe, ma'aikatan da aka dauka a lokacin suna nan suna ta aiki, ba sa samun kudaden su da sauran su. Yanzu FCT ta yi kokarin jawo su cewa su dawo bakin aikin su, ana daukan su a hankali. A halin yanzu an dauki guda 50.
Duk da samun wannan tallafi, mutanen Gwi sun daga kwalaye da bukatar karin tallafi daga hukumomin Najeriya. Idris Adamu na daga kuma zauna kauyen.
Muna da matsala hanya sosai a garin Gwi. Na biyu, ga yara mu suna taka nan ga nisa suna je makaranta. Ko za ba motoci ne ba nan za a yi shi ba. Amma abu na muhimmanci da muna so a garin mu a gina mu makaranta.
Idan masu rigakafi sun zo, kuna ba su goyon baya?
Muna ba su goyon baya bisa dalili.
Hukumar lafiya ta duniya WHO ta shaida taron da alwashin ƙara tallafi. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ya ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni na
ke. Ka gaida Elhika da wannan rahoton. To sai kuma batun dokar kiwo wacce ake takaddama akai, wadda kuma za ta fara aiki gobe a jihar Benue. Ga wakilin Mustafa Nasiru Batsari da rahoton.
Kungiyar Fulani makiyaya a Najeriya ta koka da sabuwar dokar hana yawon kiwo da dabbobi da gwamnatin jihar Benue ta sanya a jihar. Daga ranar Laraba nan ne dai 1 ga watan Nuwamba sabuwar dokar za ta fara aiki a fadin jihar ta Benue. Al'amarin da Fulanin suka ci ya sabawa yanci na walwala a matsayin su na 'yan Najeriya. Gwamnatin jihar ta Benue dai ta ce ta ɗauki wannan mataki ne domin shawo kan rikicin da ake yawan samu a tsakanin Fulani makiyaya da kuma manoman jihar ta Benue. A wani taron manema labarai da mataimakin shugaban kungiyar makiyaya ta Miyetti Allah a Najeriya, Alhaji Husaini Boso ya kira Amina fadar gwamnatin jihar Niger, ya ce su kam sun yi hannu riga da wannan doka.
Gaskiyar lamari mun yi hannun riga da wannan dokar, ba mu yadda da ita ba, kuma ba mu taba ganin da inda irin wannan dokar da ta saba ma tsarin mulkin Najeriya za ta yi aiki ba.
Menene matsala akan dokar ku a wurinku?
A wurinmu shine ina ne gwamnati ta yi tanaji inda Fulani za su yi kiwo, yanzu kuma da rani ne mai nagge 100, 200, 500, ina zai tare saniya? Ita gwamnatin jihar Benue tana da ƙasa nata.
To amma baka ga ko kaman magance matsalolin da ake samu na fadace-fadace tsakanin makiyaya da Fulani?
Babu, magance matsaloli shine ayi makiyaya. Benue babu gidazarra, babu makiyaya a Benue. Don haka mu a wurinmu wannan dokan da Benue suka yi, wallahi kamar muna kira ga gwamnatin tarayya shiga da majalisar dokoki ta ƙasa su yi gaggawan shigar da wannan ƙaran a kotu. su soke wannan doka in ba haka ba abu ne na tacin tacin fitina Allah sauke shi suke so su kawo mana
yanzu idan ita gwamnatin Benue bata fasa ba wani mataki za ku dauka
mu muna goyon ban duk wata kungiyar da ta kai gwamnatin Benue kara mu ma muna nan mun shirya mu kai kara a kotu saboda doka gwamnati na da iko sa yayi dokan sa amma dokan nan wallahi wanda suka yi su yi ta ne bisa kabilanci da wani ra'ayi daban amma ba su yi ta saboda Allah
to daga bisani dai nayi kokarin samun karin haske daga wajen commissioner labarai na jahar ta Benue Mr. Lawrence Onoja Jr. amma lamarin ya ci tura na kira wayar sa ba a dauka ba sannan na aika sakon text message kuma har yanzu a hada wannan rahoto babu wani bayani Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria
Amin kuma a gaida na Batsari yanzu kuma bari mu za ku da gefe baba ku makeri ya gabatar mana da shiri na gaba
matafiya a dawo lafiya jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na adawo lafiya baba ya ko makeri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington nake sallama da ku a cikin shirin namu na yau zamu ci gaba ne da hira da bakonmu Alhaji Shehu Sa'ad Ahmed tsohon ma'aikacin binciken lafiyar mota da matuka a Nigeria wato VIO wanda kuma ya kai ga shugaba mai riko a jihar Borno masani kuma injiniya ne a fannin motoci akan fashin baki da ya faro mana a makon da ya gabata inda yake tsokaci akan sakaci da hukumomi suke yi wurin kiyaye dokokin ababen hawa da na hanya a yau zamu tashi ne daga wannan tambaya da nayi wa Alhaji Shehu Sa'ad Ahmed idan ka auna lokacin da ake karfafa wannan doka na VIO din da wannan lokaci wani lokaci zaka iya cewa ana samun yawan hatsura a hanya
a yanzu ai hatsuran sun ninka ninkin ba ninki wanda ma ba zaka iya cewa gashi ba kaga idan ma wani abu ya faru da accident idan ya faru duk wani accident da ya faru ko minor ko fatal accident ko minor ko serious ko fatal accident ana ina nufin minor irin yan kananan nan wanda za a ji a buge jikin mota a haduwa wannan wanda za a iya dudduba a ga yadda za a yi a gyara al'amari akwai wanda ya zama ya dan tsananta saboda akwai sun ji ciwo ciki akwai kuma yadda accident da ake cewa mutane sun mutu wannan ke yake cewa fatal accident shi wannan duk accident da aka ya cancanta ne sai VIO ya dubi wannan motocin in su mota tsaye ce ta accident ya dube ta in motoci biyu ne sai an dube su a rubuta report kuma cewa ga motar nan da suka ga damage da suka samu kuma ga anawar ra'ayin ga dalilin da ya jawo wannan hatsari ko katsewan birki ne ko wani abu daban ne dai wani dai wanda yake mechanical ne ba san inda zan ce ma da Hausa mechanical ba
matsalar kayan mota yes
daga motar take abu ya faru wato ya faru ba tare da an san dama akwai wannan ba yana iya faruwa birki ya abun nan
ya kwani
wannan ba za ka tsamba dama birkin ka lafiya ka tashi wani dalili yasa birkin ya abun nan ba in ka taka ka ji babu shi to duk wannan biyawon zai fada ya ce eh wannan motar ta yi hatsari saboda birkin ta ya abun nan ko kuwa a'a taya ce ta fashi ta gaba ko ta baya to wannan ka gani yanzu babu shi ni ba na ganin ana zuwa inspecting kowani dama duk zaka ga duk accident da zaka samu yan sanda MTD daga Motor Traffic Division na yan sanda su hakkin su ne su je su gwada su dauki sketch zana daga inda motar ta fara taka birki har inda ta je ta buga ko ta kara ko ta fadi za a dauki wannan abun nan din sannan sai a kai wa VIO shi ko ya duba ko ko ya zo gun ya zo ya diba motar nan ta samu hatsarin nan saboda abu kaza
to mai saurare zai yi mamaki bayan an riga an gama ko kuma an yi hatsari abinda zai faru ya faru menene amfanin su VIO su zo su duba dalilan da yasa akai wannan hatsarin
ana duba saboda akwai abubuwa da yawa akwai wanda akwai insurer wanda idan kai comprehensive insurer za ta dau nauyin biyan mota ko wasu hakkin da ya shafi wani to kaga in babu wannan abun nan report din babu wannan abun da din daga shi masanin wannan abu shi VIO kaga ba ka da madogara wanda za a bi wannan hanyar a baka biya ka hakkinka insurance din ma ya zama kawai kaman kawai gafara ba ni hanya ne gafara san san da ake cewa ko gafara ma'aikati ni dai na yanka insurance ba ma da yawa kaga in ba yi wannan
binciken ba
abun nan din ba ba yadda binciken ba ba yadda za a yi a san menene zaga mota kawai ta wuce baka san me yake me ke tattare da ita ba amma in ta samu hatsari aka je aka bincika shi yazo diba zai iya bada report ai yana gani abun nan din sa cewa fahimtarsa motar nan ta sami hatsari bisa ga dalilai kaza da kaza da kaza koko sai ya ce a'a babu dalili na jikin mota wanda ya jawo wannan accident daga nan sai a koma gefe a ga to akwai gangance al'amari kenan saboda gashi dai mota lahiya lau ba a ce komai ya same ta ba sannan kafin ta samu ta yi wannan accident din ba dalili daga ko taya ko birki ko steering
da yake ka ce akwai sakaci na wato hukuma kana ganin hukuma ba sa daukan kwararrun ma'aikata ne na VIO wanda za su iya duba waɗannan abubuwa ko dai a'a ana daukan ma'aikata da suka san aiki amma dai wani abu ne wanda yake ya shafi harkar rashawa
eh to dukan su biyu akwai dan ni a sani na da ba a daukan mutum VIO sai ya karanci alaka da mechanical ko automobile abinda dai ya shafi karfin mota da sanin yaya motar ma take menene ma mota amma yanzu na fiskanci na san da cewa mutane wanda wani ya karanta wani abu daban bai shafi mota ba yana nan yana biyayyo kaga tukun ya san menene motai me ya menene birkin nan da ake sawa a dolit daga abun nan din har yazo me ya amfanin sa ina yake bi har yazo ga taya in ka taka birki ya rike taya bai san shi ba don bai karanta ba bai san steering din nan daga wheel da yake rike da shi har zuwa wurin taya da in ya murda taya ta motsa din nan me da menene a ciki daga wannan hannun steering din har zuwa inda ya je hadu da steering a kasa yake juya taya bai san shi ba to akwai irin wannan sannan kuma akwai wannan uwa uba rashawar akwai ta in ba haka ba ya za a ce kana hanya bisa yanzu ba a Nigeria duk mai sa uniform yana kan hanya na sai dai abunna sai dai gandroba wannan mutanen prison kenan ko
eh
to su ne kawai ba sa bisa hanya amma duk abinda yake faruwa da yanzu ya ninkin ba ni kaina abun yana daure min kai me dalili za a zo mota ta overloading kaga ta wuce za a zo mota ba ta lahiya tantabul ya kare tana za ta tafi a karkace kaman kaguwa an bar ta ta wuce to sai ka rasa me yake faruwa to kaga abubuwan suna abun yana da yawa
to jama'a lokaci ya mana hali amma dai zamu ci gaba da hirar namu a mako mai zuwa sai a biyo mu a shirinmu na gaba don jin rashin wannan hirar a madadin bakon namu Alhaji Shehu Sa'ad Ahmed tsohon ma'aikacin binciken lafiyar mota da matuka a Najeriya wato VIO da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka Baba Yakub Makiri ne daga Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
to a gaida baba yanzu kun bari mu kada jamhuriyar Niger inda Sulumin Muni Barma zai gabatar mana da sharhin jaridun kasar
Zamu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Monde Aujourd'hui wacce ta ruwaito cewa gwamnatin Niger ta fara yunkurin soma karbar haraji daga dukiyar da mamata suka barwa magadansu kamar yadda abin yake a rubuce a tsarin kasafin kudaden 2018 dake gaban majalisar dokokin kasa yanzu haka jaridar ta ce idan majalisar ta amincewa wannan kuduri to kam daga ranar 1 ga watan 1 na shekarar da ke tafe hukumomin Niger za su fara karbar kashi 2 daga cikin 100 na dukiyar da marayu suka gada daga mahaifansu shin cin hanci aka ba ƴan majalisa na bangaren rinjaye domin su amincewa tsarin kasafin na shekarar 2018 ayar tambayar da jaridar Le Canard Amphiri ta aza kenan bayan da ta ci ta samu labarin wata ganawar sirri da aka yi tsakanin Prime Minister Birgira Fini da ƴan majalisa na kawancan jam'iyyun da ke mulki don tantaunawa akan cece kucen da tsarin kasafin kudaden na 2018 ya haddasa jaridar Le Clusion ta ce wasu jam'iyyu sama da 10 na shirin ficewa daga kawancan jam'iyyu masu mulkin Niger waɗanda a ƴan kwanakin nan suke gudanar da taro akai-akai akasare cikin dare waɗannan jam'iyyu na zargin masu mulki da jefa rayuwar talakawa cikin kunci, yayin da makardaban shugaba Isuhu ke ta ƙara kaburin wuya saboda yadda suke ta ƙara azurta kansu taɓa rauniyar hanya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Suleiman, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraronmu.
Yan kifir gasa PRO na kungiyar masu shayi na jihar Kaduna. Ra'ayina shi ne dangane da sakataren gwamnatin tarayya da Baba Buhari shugaban ƙasar Najeriya ya canza. Ubangiji Allah ya sa wannan mai taimaka ma shugaban ƙasa ne ya samu, kuma Allah ya sa canji wannan ya zama alkhairi ga mu talakawan Najeriya. Tashi lafiya daga Alibu Gobidi mai shayi, yan kifir gasa.
Assalamu alaikum sashin Hausa a rediyon Amerika. Suna na ɗalla mijo jaka da rajiyar Mejiya Najeriya. Ina cewa ga 'yan Najeriya, a halin gaskiya bai kamata Amurka nuna ma juna ƙabilanci ba zai yiwu ba, ba zamu ci gaba ba. In dai muna nuna ma juna ƙabilanci ba zamu ci gaba ba. Don Allah mu kiyaye mu rungumi juna tun lokacin bai kure ba. Alhamdulillah, ni ne ɗalla mijo jaka da rajiyar Mejiya Najeriya.
Ga shugaban ƙasa ta Jenar Muhammadu Buhari, da na hango nasara takwas da Allah ya bashi cikin shekara uku. Na ɗai Boko Haram ya cimma nasara, sannan Kidinai ya cimma nasara, sannan Barayin Shanu ya cimma nasara, sannan 'yan Biafra ya cimma nasara, sannan 'yan Neja Delta masu washe bututu an cimma nasara, sannan Barayin Biro mawasa ta tililiyoyi barkatai, kai Allah ya sauwaka shi ma cimma nasara. Kai ina jinjina ga Baba Janar Muhammadu Buhari, Allah ka ƙara mala ya da hangen nesa. Daga ɗan uwa mai Allah na garin Jega.
To yanzu kuma ga Sarfi Lohashin Gumal ya dawo da labaran duniya, amma fa a taƙaice.
To a takaice, a jiya Litinin hukumar zaben kasar Kenya ta sanar da cewa shugaba Uhuru Kenyatta ne ya lashe zaben shugaban kasar da aka yi, wanda 'yan adawa suka kaura cewa da kusan ƙuri'u kashi 98 cikin 100. Sai dai kuma mutanen da suka fito zaben na ranar Alhamis din ba su kai kashi 39 cikin 100 ba na mutanen da suka yi rijistar zaben su miliyan 19,600 a cewar shugaban hukumar zaben Wafula Chebukati. Amurka ta alƙawarin kashe kuɗaɗe har zuwa dala miliyan 60 don taimakawa yaƙi da ta'addanci a ƙasashen yankin Sahel na nahiyar Afirka. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson, wanda shi ne ya sanar da taimakon, ya ce Amurka za ta taimaka rundunar sojan nan ta ƙasashen yankin Sahel su biyar da aka haɗa a farkon shekarar nan, wanda suka haɗa da sojojin Burkina Faso da Chad da Mali da Mauritania da kuma Niger. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce sojojin Amurka na musamman sun kama wani ɗan bindiga da ake zargi da hannu a mummunan harin da aka yi na shekara ta 2012 a kan ƙoƙarin ofishin jakadancin Amurka a Benghazi da ke ƙasar Libya. Trump ya ce shi ne bayar da izinin wani aiki da ya kai ga cafke mutumin nan mai suna Mustapha Al-Imam a birnin Misra da ke arewacin Libya. Ya zuwa yanzu dai babu cikakken bayani kan wannan al'amarin, amma dai an san cewa Al-Imam yana hannun sojan Amurka kuma yana kan hanyar kawo shi nan Amurka don ya fuskanci shari'a.
To masu saurare, na muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma Sarfi Lohashin Gumal da ya taya ni da wanda haɗa mana sautin Salamon Abu da kuma injiniyarmu ta wannan lokacin, wato Malama Zainab Abdulrahman, ni na ku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma anjima.